الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصحاب كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، وديعة تثبت الله تبارك وتعالى تركم الإنجيل mamman da kin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 12 ga watan Zulqa'ada shekara ta 2434 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 28 ga watan tara shekara ta 2012. Takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u As-Sabil. Ba laifi kafin darasi ne yau, idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata. Sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata addu'a ce gantacciya wadda ake yi idan musiba ta sauka. A dunkule akwai addu'a, shi ne yin alkanut, wanda lafazin alkanut shi ne kaskanta kai dangane da roƙon Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Imma tare da cewa wato wani lafazi wanda yake keɓantacce na addu'ar ba mu san shi ba, sai dai addu'ar da za ta kunshi neman ɗauke wani bala'i da iye shi, to wannan da ita za a roƙi Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin wannan alkanut. Ita kuma alfanin cikin ba take banta ba da sallar asuba, a salloli biyar gaba daya za a iya yi, illa kasancewar ta fi karfafa a sallar asuba da sallar magriba, kuma tana kasancewa wato shine bayan dagowa daga ruku kafin a je sujada. In sallah ce sunniya, ma'ana wadda ake koyi karatu, to liman zai bayyana addu'ar da yake mamu su rinka cewa amin, kuma tare da sun daga hannun su, domin daga hannun a wajen addu'ar sunna ce wanda suke mustahabba. Haka za a kwashe kwana da kwanuka ana yi har Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗauke mana wannan bala'i. Wannan ita ce hanya tabbatacciya a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Ba a ce ba a raba addu'a a masallatai, kowa ya yi a kawo a raba ko a fita filin iri da sauransu, wannan duk bid'a ne ga karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wayan da wasu malamai wai suke ba da wai shawarar cewa wai a yi la haula wai miliyar guda da koya sun dubu nawa da milene a haɗu a masallaci na Juma'a babba, a nan za a sauke alkur'ani a buɗe, kuma kowace masallatai sai a raba musu a ce ku je ku yi, kuma sai a haɗu wata rana a ce kowa ya kawo adadin abin da ya yi. Wannan duka ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace wucewa ne gaban Allah subhanahu wataala da manzon sa iya abin da yake tabbatacce shine yin alkanut nan
kina sallar da suka zo masu kalma 15 da 17 da 18 da 19 kika sai da hadisi sai da sallar
to da kace kuma kiran sallah kusan kala uku ni ban san kala uku ba iya kala biyu na sani in ma riwaya ta Abu Mahzura ko kuma ta Abdullahi ibn Zaid ibn Rabi wanda ake Allahu Akbar su huda a farko ba tare da maimaita wato shine shahadatai ko kuma na Abu Mahzura wanda a farko zaka yi Allahu Akbar Allahu Akbar sannan sai ka sake yin sai kai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah su biyu in kai sannan kuma sai ka dawo ka dauka muryarka amma ban dangane da abin da ya shahi ikama shi ma shi ne muka wuce da shi cewa gaya in ma a yi kabbara huda a farko ko kuma a yi kabbara biyu tare da cewa a wajen sadakamatu sala ba bambanci ko wanne su biyu za a yi wannan shi ne iya abin da muka sani wanda kuma ya gabata a darasin mu na kirmi na'am wai dangane da fadar jama'a da suke cewa abinci yana gaba ga sallah shi ya dace irin wannan kalima kwarai ba laifi akan iya yin wannan kalima amma duk wanda ya ce abinci yana gaba da sallah ba yana nufin cewa abinci ya fi sallah daraja da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala iya abin da yake nihi in an ce ga abinci ya halartu ga lokacin sallah ya yi kenan abincin shi yake gaba da sallah a ci abinci a gama sannan a tashi a yi sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana idan abinci ya gabato ga lokacin sallah yayi sai mana misali da sallar isha idza hadara al-asha wa hanat salatu faqudu biha aw kama qala manzon Allah yace idan abinci ya halartu ga lokacin sallah yayin manzon Allah yace ku fara cin abincin kafin yin sallah kenan anan gabatar da abinci yana gaba da sallah ma'ana in suka hadu a lokaci guda saboda ita sallah abu ce wanda ake buƙatar mutum ya karkade tunaninsa dangane da duk wani abu wanda yake na rataye-rataye duniya ka cokan tunaninka ya fuskanci ubangijinka tabaraka wata'ala ka san me kake karantawa kuma me kake fahimta na ma'ana tare da samun nutsuwa amma misali kaddara cewa mutum ne an halartu da abinci yana faɗayin wannan abinci ko kuma mutum ne yana cikin jinyinwa aka ce sai an yi sallah sannan za a ci abinci babu nutsuwa tare da shi saboda galibin tunanin shi zai karkace zuwa wannan abinci ita ko sallah nutsuwa ake bukata a samu kushuri ta wannan fuska ba laifi yin lafazi da irin wannan kalima cewa abinci shike gaba da sallah ma'ana kenan idan suka hadu a lokaci daya abinci za a fara gabatarwa sannan kuma a yi sallah wai haka nan fadar jama'a da suke cewa Allah ya ce tashi in taya ka shin wannan kalima ta dace kwarai ta dace ta fuskar ma'ana amma cewa Allah ya fada to wannan bai ya dacewa misali ka jingina masa domin in ka ce Allah ya ce kaza dole sai ka kawo nassi na alqur'ani ga inda Allah ya fada ko kuma hadisi wanda yake alqudusi tare da cewa ma'anar kyaukyawa ce me ake nihi da cewa Allah ya ce tashi in taya ka ma'ana ka kama sababi in ka kama sababi kenan sai ka bar ma Allah lamarinsa ka bar masa wuka da nama kenan shi zai zartar da abin da ya ga dama yanzu misali mutumin da yake neman arziki kaga ba zai zauna ba a inuwar sahi idan ta gama ya koma inuwar yamma ya dora kafa ɗaya kan ɗaya ya ce arzikin da Allah ya yanka masa ai ba zai fushe ba zai zo masa idan yayin haka yana suka ni ga shari'a ta musulunci saboda ka'ida dole sai ka kama sababi hanya ta neman arziki in ma ka zamanto manomi ko ka zamanto kana da wata sana'a ko ka zamanto mukiyayi ko wani abu dai wanda yake na daban ubangiji ta'ala me yace mana fumshu fi manakibiha wa qulu yurziki wa ilayhi nushur ubangiji ta'ala yace ku tafi sasannin kasa ku ci daga arzikin ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana ku yi yawo a ban kasa ku nemi arziki amma tare da haka ku san da cewa tara ku gaba daya zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ne a gobe kiyama an gane ku misali yanzu mutumin da yake neman aya haka kawai ya zauna a matsayin shi na goro yace a kawai ƴaƴan da Allah ya kaddara masa ban makawa kawai zai same su dole sai ya kama sababi hanyar da ake samun ƴaƴa shine aure don haka wannan kalima ce mai asalin gaske ka tashi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kama maka ma'ana ka kama sababi sannan ka dogara ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda nassi na alqur'ani ya wuce a lissafa akan haka yanzu misali maryam alaiha salam kasancewar tana cikin wani yanayi wanda yake mawuyaci tana cikin hali wanda yake na nakuda sai ta fake zuwa ga wani kututturen dabino ma'ana wata dabiniya sai ta kama ta jingina ko za ta samu wani dan karfi ma'ana ta jingina da ita ubangiji ta'ala sai ya turo da saƙo ya ce da ita wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla tusaqit alayki rudban janiya fa kuli washrabi wa qarri ayna al-aya ubangiji ta'ala ya ce yake maryam ki jijjiga wato kututturen wannan dabino in har kin jijjiga wannan dabino ubangiji ta'ala ya ce maga za ta faru ki dauka ki ci an gane ku ina maryam ina girgiza itaciyar dabino wanda iccen dabino kalla mutum goma da wuya za su iya girgiza shi amma tare da haka Allah sai ya ce mata ta girgiza itaciyar dabino in har ta girgiza Allah ya ce ƴaƴan dabinon za su faɗo sai ta dauka ta ci kuma ga yanayin da take ciki yanayi wanda yake na kunci me Allah yake nihi da haka yana nihi ya karantar da mu cewa komai yana da sababi inda Allah ya ga dama da sai ya karkato itaciyar dabina daidai da Maryam ta shira ta ci ko kuma ubangiji ta'ala da kudirar shi girgiza dabina ƴaƴan su faɗo Maryam ta dauka ta ci amma ga duk yanayin da take ciki yanayin nakuda ubangiji ta'ala bai bar ta haka nan bai ce ta jijjiga annabi Musa alaihi salam da jama'ar sa lokacin da suka zo bakin teku suna famar su kitara domin makiyansu ya biyo baya jama'ar annabi Musa suka ce inna la mudraku lalle mu za a cin mana gaba kura baya sayaki ma'ana gaba ga teku baya ku ga Fir'auna nan da jama'ar sa za su cin mana annabi Musa ya ce in kalla inna ma'i rabbi sayahdi yace ko daya yace wallahi ba za a cin muku ba lalle ubangiji na yana tare da ni da sanin zai nuna mu mafita ubangiji ta'ala me shine sai yake cewa wa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahr fanfalaka fa kana kullu firqin ka fawdil azim ubangiji ta'ala yace sai muka yi wahayi ga annabi Musa muka ce ka bigi teku da sandarka annabi Musa ya daga sanda ya rubi wannan kogi gaba daya kogi sai ya dare sai ya yi hanyoyi shine can ubangiji ta'ala yake cewa laqad auhayna ila Musa an idrib bi awna an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yawsa la takhafu darakan wa la takhsha take yin kace ku sai wuce annabi Musa da jama'ar sa suka samu hanyar wucewa shin ubangiji ta'ala ba shi da kudirar da zai sanya tekun ya wuce annabi Musa da jama'ar shi su taka su wuce ba tare da annabi Musa ya buga sanda ba dan Allah ya nuna mana komai yana da sababi jama'ar annabi Musa sun zo sun nemi cewa annabi Musa ya shayar da su annabi Musa ya roki ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shayar da shi da jama'ar sa Allah sai ya ce ya kai Musa ka bigi dutse da sandarka bugu ke da wuya take yanke ido na ruwa 12 sai suka keto inda Allah ya ga dama da kudurar shi da ya sanya dutsen ya kulkulo da ruwa ba tare da annabi Musa ya buga sanda, amma sai Allah ya ce ya bugi dutsen da sandan shi. Wa idh tasqa Musa liqaumihi fa qulna idrib bi asaka al-hajar fa infajarat minhu sunata ashrata ayna. Dan haka wannan kasancewar dole ne mutum ya kama sababi akan duk wani abun da ya sa gaba ka zage damtse ba gudu ba ja da baya ka ba da iya kokarinka in yaso sai ka bar ma Allah subhanahu wataala lamarinsa. Don haka wannan kuma bai takaita ba ga ƴaƴan Adam, dukkan halittun da Allah ya halitta duk wani abu wanda suke bukata dole sai sun biyo ta hanya sun kama sababi. Shine a can manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu ad-dayr tabadu khimasan wa tarubu bi bana. Manzon Allah yace da a ce kuna dogaro ga Ubangijin matukar dogaro da Allah ya azurta ku irin yadda yake azurta zunsu. Ma'ana inda a ce muna da hakikanin dogaro ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala to da Allah ya azurta mu irin yadda yake azurta zunsu. Yaya Allah yake azurta tsuntsu? Manzon Allah yace tagadu khimasan wa taruhu bi bana, tsuntsu yana jijiri ya fita daga cikin shekarsa, cikin shi yana damfare saboda yunwa, ma'ana ya kwana da yunwa da jijiri, za ka ga tsuntsu ya fita daga cikin shekarshi. Manzon Allah yace kuma sai ka ga ya mareta ciki a ciki, tsuntsu bai taba aji abin da zai ci gobe ba, zai kwana da yunwa, amma daga yawayi gari idan ya fita Ubangiji ta'ala zai azurta shi abinda zai ci, ya ci ya koshi ya kawo ma ƴaƴansa. Ba komai bane ba ko illa dogaro ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. To dan haka kasancewar kalimar ta Allah yace tashi in taya ka ta fuskar ma'ana kalima ce kyaukyawa, ma'ana ka kama sababi sai ka dogara ga Allah. Amma na cewa nasi ne wannan kuma babu wani nasi na Al-Qur'ani wanda ya bayyana cewa Allah ya ce tashi in taya ka, ma'anar kalimar dai ka kama sababi in ya so ka dogara ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya, muna da cikin kitabu zaka mun tsaya karshen babi na 61, wanda babi na 61 yana da alaka da babi na 60, wanda babi na 60 na bayani dangane da haramcin cin sadaka ta wajibi ko ta neman lada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalin gidansa. Matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuriyarsa, cin sadaka haramun ne gare su, domin ita sadaka datti ne daga cikin datti wanda yake na jama'a, ma'ana zakka tazanta ce. Matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jininsa, cin wannan sadaka haramun ne, kamar yadda malamai akan magana mafi rinjaye sun takaita haramcin cin sadaka ta wajibi da ta neman lada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da danginshi. Danginshi kuwa gida biyu, ba Qurayshawa ba gaba daya, su ne Banu Hashim da Banu Muttalib. An gane ko ƴaƴan Hashim ibn Abdimanaf da ƴaƴan Al-Muttalib, waɗannan cin sadaka haramun ne gare su, kamar yadda malamai suka ce daga cikin ƙabilu na Qurayshawa gaba ɗaya babu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tarayya da su dangane da cin kashi ɗaya daga cikin biyar ƙin ganima ta yaƙi, illa waɗannan gidaje guda biyu, ƴaƴan Hashim wato da ƴaƴan Muttalib, wanda shi wannan ɗaya daga cikin biyar ƙin ganima da Allah ya haramta musu cin zakka, sai Allah ya canza musu da abu wanda yake fiyayye. An gane ku? Wannan shi ne karantarwa ta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bai taɓa barin bawansa haka, in ya hana ka kaza to sai ya canza maka abu wanda ya fi shi, da Allah ya haramta musu cin zakka sai yace to in an samu ganima ta yaki za a kasa wannan ganima kashi biyar wannan kashi daya daga cikin biyar haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala da manzon sa da dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da miskinai da marayu da wanda yake bako dan wucewa kamar yanda Allah yake ce mana wa'alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walil rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir dan haka kasancewar wasu malaman ku suna gani iya kawai banu hashim sune cin zakka ta zamanto haramun akan su amma magana mafi inganci sune ƴaƴan hashim da ƴaƴan muttalib dan haka in ka dauki hamza da ƴaƴan sa haramun ne su ci zakka haka idan ka dauki aliyu dan abi talib da zuri'ar shi har zuwa kiyama cin zakka haramun ne akan su haka in ka dauki aqilu ibn abi talib dan uwan ali haka Ja'far ibn Abi Talib haka Al-Abbas ibn Abdul Muttalib gaba ɗayan su cin zakka haramun ne dan haka Abbas da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu daga cikin zakka manzon Allah yace masa inna alu Muhammadin la tahillu lana sadaqa innama hiya wasakhun min awsaqin nas yace ni manzon Allah da dangi na gaba ɗaya yace cin zakka haramun ne domin ita zakka datti ne daga cikin datti wanda yake na jama'a don haka malam ya shigo da hadisin wato wanda Al-Hasan ibn Abi Talib ya dauki dan dabino na zakka ya jefa bakin sa manzon Allah bai ankara ba bayan ya gama rabon zakka manzon Allah ya dauke shi sai ya jimiyo yana bin jikin sa waiwayawar da yake sai ya ga dan dabino a bakin Hasan manzon Allah sai yake cewa haba Hasan manzon Allah ya masa wata kalima ta tsawatarwa cewa ya furzar da wannan dabino da ya furzar da dabino manzon Allah ya ce da shi amma sha'urta anna la na'kulu sadaqa shin baka san da cewa mu ba mu cin sadaka to bayan haka kuma sai ya biyo da babi cewa baban da ke bayani dangane da yin sadaka ga barwan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba matan na shekarun kansu ma'ana bayin waɗanda suka yanta shin bayin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta su ci sadaka ko kuma baya halatta tare da cewa su kansu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata magana suna daga ciki su ma haramun ne su ci zakka kamar yadda Aisha Allah ya ƙara mata yadda hadisi ne hasan take cewa mu iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma cin sadaka a wannan dalili malamai suka ce hatta da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna daga cikin wanda Allah ya haramta musu cin zakka to tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yana cewa wa inna mawaliyal qauma min anfusihim barwan jama'a suna daga cikin su to shin kamar yanda aka haramta ma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cin zakka shin bayin su ma haka ne bayin su waɗanda suka yantar da su a magana mafi inganci bayin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka yantar da su su halaka ne za su iya cin sadaka kamar yanda malam ya shigo da waɗannan hadisai guda biyu hadisin da aka ba wata baiwa yantacciya ta maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata dabba ta sadaka ta zakka wannan dabba sai ta mutu sun dauka za su kai jirgi su yadda manzon Allah ya gansu sai yake cewa me zai hana ku fiɗi wannan dabba ku yi amfani da fatar suka ce ya rasulullahi ai matattace fa mushe ce manzon Allah ya ce cin naman ta shine ya haramta amma fatar musai ba laifi akan iya ji mai ayi amfani da ita kaga sai da suka bayyana masa suka ce dabba ce wanda aka ma wance sadaka baiwar maimuna inda barwan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cin sadaka haramu ne gare su da take yake manzon Allah ya nuna musu kuma ga ya barira wanda baiwa ce yantacciya ta Aisha an bata sadaka ma'ana namu dabba ce aka bata da tayinka sai ta aika ma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce ma ya rasulullahi wannan abinda mai wannan barira ne ta bamu manzo Allah ya ce ita a matsayin ta sadaka ce amma mu a wajen mu kyauta ne to dan haka kasancewar shi ko babi na yau abin da yake bayani shine yana da alaka da waɗannan babi biyu waɗanda suka gabata. Kala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, babun idza tahawwalat as-sadaqa. Al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa ke cewa idan sadaka ta juya ta rikida ta koma kyauta, shin ya halatta ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci ko kuma wato wani daga cikin danginsa su ne Banu Hashim ko Banu Muttalib wanda aka haramta musu cin zakka? An gane ku? Ma'ana tambaya ce, idza tahawwalat sadaqa, in sadaka ta rikida ta juya ta koma kyauta, shin ya halatta wanda aka haramta masa cin sadaka ya ci? Za mu ga amsar. قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد هو الحراء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نصيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. قال إنها بلغت محلها. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي الكوفي قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن قتادة وابن دعامة السدوسي البصري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم تصدق به على بريرة رضي الله عنها فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال أبو داود هو الديالسي أنبأنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Wato Ummu Adiya al-Ansariya Allah ya kara mata yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shiga wajen matarsa Aisha, Allah ya kara mata yadda, manzon Allah ya ce da Aisha, hal indakum shay, shin ko akwai wani abinci a wajenku, abin da yake nihi da shay'un, wani abin kusa da baki? Faqalat la, Aisha ta ce a. Za mu iya fahimta a nan kasancewar irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa suka yi rayuwa wanda take ta kunshi. An gane ku? Wanda a matsayin shi na shugaban halitta gaba daya, za a zo gidan shi a nemi dan abin da za a kai kusa da baki, amma babu abincin da za a ci, za a kwashe kwana da kwanuka yayi wuya a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda hadisi ne sahihi. Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa mu iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa wata biyu muke kwashewa zuwa uku, take cewa tukunya bata hawo ba. Kurwa ya ce to yake matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace menene kuke ci? Wata biyu wata uku tukunya bata hawo, menene abincin? Aisha ta ce al-aswada, waɗannan baƙaƙen guda biyu. Me take nini da baƙaƙe biyu? Shine dabino da baƙin ruwa. Tace sai dai wani lokaci ana samu akwai wasu makwabta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda an musu kyautar dabobi su sha nono, in sun tatsa sun dau abin da ya wadace su, abin da ya rage suna tuna a tura ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a madarai, amma tare da haka manzon Allah sai ya dangana sai ya miƙa ma iyalinsa. To shi ne a nan take cewa manzon Allah ya shigo ya ce hal indakum shay, shin ko akwai wani abinci a wajenku? Faqalat la, Aisha ta ce a'a babu. Illa shay'un ba'athat bihi ilaina nusayba min ash-shati allati ba'athta biha min as-sadaqa, sai dai dan wani abu wanda Nusaiba ta aiko mana. Nusaiba wannan suna ne na Ummu Adiya, amma ta fi shahara da wannan kinaya Ummu Adiya, amma sunanta na hakika shine Nusaiba. Aisha tace sai dai na manda, wato Nusaiba ta aiko mana dangane da cinkiyar da ka aika mata na sadaka, shine kawai abin da ke akwai. Faqala sai manzon Allah yace innaha balagat mahallaha, ko kuma kace mahallaha, an gane ko in kace mahallaha kenan ma'khuzun ne min al-hulul, ay balagat mustaqarraha, ta isu matabbatatta, ko kuma balagat mahallaha, ta isu wurin da ya dace da ita, ma'ana ta fita daga cikin layin sadaka kenan, ta koma a matsayin kyauta, domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalinsa cin sadaka haramu. Abinda za mu gane a nan, duk lokacin da ka ɗauki wani abu a matsayin sadaka ka ba almajiri mabuƙaci, wannan abu ya zama mulkin shi, an gane, ya fita daga cikin layin sadaka ya zama mulkin shi. In ya ga dama ya kai kasuwa ya saida, in ya ga dama ya yi kyauta da wannan abu, in ya ga dama ya ɗauka ya yi sadaka shi ma kamar yadda aka ba shi sadaka. Shine a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace innaha balagat mahallaha, ma'ana ta kai matabbatatta kenan, sadaka aka bata kuma ta zama mulkin ta kuma ta yanka, mu kuma ta aiko mana, amma a matsayin mi? A matsayin kyauta ne, kamar yadda a wancan hadisi na Barira manzon Allah yace a ita ce aka ba sadaka, amma mu abinda ta ba mu manzon Allah yace kyauta ne, huwa laha sadaka walana hadiya, manzon Allah yace ita ce aka ba sadaka, amma mu abin da ta aiko mana kyauta ne, dan haka a nan kenan in ka dauke shi balagat mahallaha kenan, ita wannan sadaka wadda ita Ummu Adiya da aka ba ta sadaka da ta turo kenan, wannan ya iso matsayin mahallin da ya dace da ita, ma'ana a matsayin kyauta ne kenan. Wannan yana nuna mana ashe duk lokacin da iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka dauki kayan sadaka aka dauka a matsayin kyauta aka ba su, ya halatta su ci, kamar yadda shi annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka ya ci, amma a matsayin kyauta ne. A wannan hadisi na biyu na Anas, Allah ya karra masa yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zo masa da wani nama wanda aka ba Barira sadaka. Faqala sai manzon Allah yace huwa alaiha sadaka, ita ce aka ba sadaka, wa huwa lana hadiya, amma mu ko abinda ta bamu manzon Allah yace kyauta ce ba sadaka ba, mu ya halatta mu ci, wanda hadisin ya gabata. To dan haka anan malamai suka ce anan duk mutumin da wato cin sadaka ta zama haramu gare shi, duk lokacin da aka dauki kayan sadaka aka ba shi a matsayin kyauta, to wannan ya halatta ce. Kamar yanzu misali in ka dauki dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda cin sadaka haramu ne, amma in aka ba su a matsayin kyauta wannan ya halatta su ci, ko aka wayi gari cewa gashi dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wayi gari ya zamanto al'amil ala zakka, ma'ana waɗanda suke tattaro zakka daga wajen mawadata su kawo ma shugaba, ko wanda shugaba yake sanya su za su kula da tsaron wannan zakka, kuma su za su ɗauka su ba waɗanda suka cancanta, to in aka ba shi a matsayin shi na ma'aikaci ya halatta ya ci, domin ba zakka ba ce bai ci, an ba shi ne a matsayin haƙƙin shi na mai aiki akan dukiyar zakka. Mun gane alaƙar hadisin da babu ku kenan. In sadaka ta canza ta rikita ta zama kyauta, to wannan ya halatta mutum ya ci kayan sadaka, kamar misali yanzu a matsayin ka na mawadaci wanda cin zakka haramu ne gare ka, aka ba wani mabukaci zakka, dukiyar zakka shi ko sai ya dauka ya baka a matsayin kyauta, ya halatta ka amsa ka ci, shi shine aka ba zakka, kai kuma da ya baka a matsayin kyauta ne ya baka. Babu akhdhi sadaqati min al-aghniyai wa turaddu fil fuqara'i haythu kan, wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karbar zakka daga wajen mawadata tare da maidata ga talakawa a kuma ina suke a fadin kasa, duk inda talaka yake, in dai musulmi ne to shi ya cancanta a dauki zakka a bashi. قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي قال اخبرنا زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن السيفي عن ابي معبد مولى ابن عباس مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه الى اليمن انك ستاتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اطاعوك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب. Wato Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga Mu'adh lokacin da ya aika shi zuwa birnin Yaman. Wannan kuwa ya kasance a shekara ta 10 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana a ƙarshen rayuwarsa. Manzon Allah yake banci Mu'adh wato dangane da tura shi zuwa birnin Yaman a matsayinsa wato na cewa shine alƙalin su, shine malamin su, shine wanda yake shugaba. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai tura shi, sai ya ce masa innaka sata'ati qauman ahli kitab, lalle kai Mu'adh wato da sannu zaka je ka samu wasu jama'a mazawwalin tashi. Ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi da wannan jumla, ma'ana shimfiɗa ce manzon Allah yake masa kafin ya gabatar masa da abin da yake nihi na wasiya. Haka ake bukata ga shugaba lokacin da zai aika wani wakilin shi ya zamanto ya kebance shi da wata wasiya, ka kiyayi kaza, kayi kaza, kayi kaza, kayi kaza, zan tura ka wuri kaza, amma ya dace kayi kaza, kayi kaza, kayi kaza, ka nisanci kaza, ka nisanci kaza. Kafin kai masa wannan wasiya, to kai masa shimfiɗa, ka fahimtar da shi cewa wuri kaza da za ka, a iya sani na ga irin abubuwan da za ka tarar da su. Nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ma Mu'adh shimfiɗa cewa irin jama'ar da za ka je ka haɗu da su ba irin kowace jama'a ba ce, ma'ana mazawwalin tafi ne, ma'ana suna da wani gulgudi wanda yake na ilimi. Shi wanda yake da wani gulgudi na ilimi ya sha bamban da jahili, domin gogawa da shi akwai wahala. Za ka iya ce masa kaza sai ya kawo maka wata shubha ta daban, wanda kasancewar lalle Yahudu da ƴan Mushaw sun samu wuri sun zauna a Yaman tun lokaci wanda yake mai tsawo. Don haka galibin waɗanda suke zaune a irin wannan lokaci galibin su mazawwalin tafi ne. Idan aka ce ahlul kitabi, laƙabi ne wanda Allah ya ma Yahudawa da Nasarawa. Shine anan manzon Allah ya masa shimfiɗa ya ce innaka sata'ati qauman ahli kitabi, lalle kai Mu'adh da sannu za ka je ka samu wasu jama'a wato mazawwalin tafi. Manzon Allah ya ce da shi fa'iza ji'tahum, in ka ji musu farkon abin da za ka gabatar musu. Manzon Allah ya ce fadu'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ka kiraye su izuwa tabbatar da cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya, face Allahn da ya halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakankaninsu, kuma su tabbatar da cewa annabi Muhammad salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alayhi manzo ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala izuwa dukkan al'umma har izuwa kiyama. A wata riwaya shine fadu'uhum ila an yuwahhidullaha, ka kiraye su zuwa wato kadaita ubangiji tabaraka wataala. A wata riwaya yace fa awwalu ma tad'uhum ilayhi ibadatullahi al-zawjan, farkon abin da zaka kiraye su zuwa gare shi shine bauta ma ubangiji tabaraka wataala. Ibada ita ce tauhidi, tauhidi shine ibada, gaba ɗaya kuma shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tun anan za mu dau darasi dangane da cewa karantarwar musulunci idan aka iske kafirai ba a fada su da yaki, farkon abin da ake za a kiraye su zuwa musulunci in sun karba falillahi alhamdu abin da ake bukata ya samu. Idan suka ce ba za su tabbatar da wannan kalima ta shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ku san da cewa ga abin da zai biyo baya. Idan yahudawa ne ko nasarawa abin da zai biyo baya sai a ce da su to ku yadda cewa za ku ba jama'a ta musulmi karo a dukkan shekara, ma'ana ita ce jizya. Za a dora muku wasu kudade a duk tsawon shekara za ku bada shi dangane da jama'a ta musulmi. In sun yarda sun amince falillahi alhamdu sai a bar su akan addininsu. In ya so a duk shekara za su tattara wannan dukiya da kansu za su kawo su ne kama shugaba na musulmi halin suna kaskantattu. Kamar yadda Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. wannan kenan in ahlul kitabi ne, in suka ce ba za su bada wannan karo to mataki na uku shine za a fada su da yaki, za a fada su da yaki. Idan kuma maguzawa ne mushrikai waɗanda ba mazawwa littafi ba, farkon abin da za a kiraye su shine kalima ta tauhidi, shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Idan suka ce ba za su musulunta ba to ba maganar a nemi jizya daga wajensu, kawai sai dai a fada su da yaki. Wannan yana daga cikin mahasinul islam, kyawun karantarwa na addinin musulunci. Addinin musulunci addini ne wanda aka gina shi akan tsari. Shi musulunci ba yana kwadayin zubar da jinanan jama'a ba, a'a, famar da yake a tsamayar da mutane daga hallaka. Wannan kalima ita ce cin nasara ta rayuwa ta duniya da makoma lahira a ƙarƙashin ta yake. Musulunci abin da yake fama shi ne yaɗa wannan karantarwa mutane wato a tsamayar da su daga hallaka, baya nihin zubar da jininsu. Don haka farko ya ce iya abin da za a kiraye mutane, manzon Allah ya ce fadu'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah, ka kiraye su zuwa shaidawa babu abin bauta gusa cancanta da gaskiya sai Allah da tabbatar da manzanci na annabi Muhammad salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alaihi. Sai ya ce fa'inuhum aba'u laka bi zalik, in har sun maka biyayya game da haka, ma'ana sun tabbatar da wannan kalima ta shahada. Manzon Allah ya ce fa akhbiruhum, ba su labarin annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla, lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala ya farlanta musu sallah biyar a dukkan tsawon dare da yini, ma'ana a tsawon yini da dare awa 24, ka ba su labarin cewa Allah ya farlanta musu salloli lokaci biyar. Karkashin wannan nasi malamai suka ce iya abinda Allah ya farlanta mana na sallah su ne waɗannan salloli biyar, don haka suka ce sallar idi ba wajibi ba ce, haka shafa'i da witri ba wajibi ba ne, tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa sallar idi wajibi ce, wanda kuma maganar su tana da karfi, amma shafa'i da witri ba wajibi ba ne. An gane ku, domin a nan ne manzon Allah ya ce ka sanar da su Allah ya farlanta musu sallah biyar a tsawon yini da dare. A nan za mu gane shi ne albadu'u bil ahammi fal aham, farawa da abu wanda ya fi muhimmanci sannan wanda ya kusance shi a wajen muhimmanci. Abubuwa ne suka tattaru ga su, sai ka tsaya ka kalli me ya fi muhimmanci. Abin da ya fi muhimmanci shi ne za ka gabatar da shi. Don haka a nan ba abin da ya kai muhimmancin shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kalima ta tauhidi, wanda sai in wannan kalima ta zauna sannan duk wani aiki wanda yake na ibada zai samu ginin zama matukar tauhidi bai zauna ba duk abinda mutum zai gina na ibada wannan sunan shi rusheshe ba zai samu amfanin sa a gobe kiyama daidai da misu kada zarra don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya turo shi a matsayin manzo aikin da ya sa gaba a farko shine kiran mutane zuwa tabbatar da kalima ta la ilaha illallah wanda sai da ya kwashi tsawon shekara 13 a birnin Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da yake nema dangane da jama'a su ce la ilaha illallah ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu sai da shekara 10 iya tauhidi manzo Allah yake famar dasawa a cikin zukatan al'umma kafin yin hijira da shekara 3 ubangiji tabaraka wa ta'ala ya farlanta sallah bayan an yi hijira an koma madina Allah ya farlanta zakka da azumi haji ita sai a shekara ta 9 da hijira ta 8 da hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan aka farlanta ta inan dan haka anan shine malamai suka ce ya dace ga dalibai da malamai farkon abinda za su sa gaba dangane da al'umma su yi kokarin su gyara musu aqida su karantar da su ilimi wanda yake na tauhidi domin in tauhidi yayi kyau komai zai yi kyau amma matukar tauhidi bai yi kyau ba wal iyad billahi duk abinda za a gina batacce ne dan haka shine yace ka kiraye su ki zuwa kalima ta tauhidi faduhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ce fa in kuma aba'u laka bi zalik in har sun maka biyayya sun tabbatar da wannan kalima manzon Allah yace ka ba su labarin Allah ya farlanta musu sallah lokaci 5 wato a tsawon yini da dare sai yace fa in kuma aba'u laka bi zalik in har sun maka biyayya sun karbi wannan sallolin 5 manzon Allah yace fa akbiruhum ka ba su labarin أن الله قد فرض عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم كسند سو cewa Allah ya farlanta musu zakka wanda za a karba daga wajen mawadatan su a dawo da ita ga talakawa anan zamu fahimci shine at-tadarruj ma'ana bi asannu an gane ko ba a buƙatar kai tsiye a jibga ma mutum abubuwa da yawa a ce masa kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kar kai kaza kar kai kaza kar kai kaza a farko sai a ga menene yafi muhimmanci a cikin waɗannan abubuwa gaba daya sai a ce kaza ake bukata kai idan ya karbi wannan abu ya aikata ya dan saba akan wannan abu sai a ce masa to kuma ga abin da zai biyo baya an gane sai a gabato masa hallo da abin da yana kusa da muhimmancin wancan idan aka kwana biyu ya amshi wannan abin ya saba sannan kuma sai a biyo masa da wani abu wanda yake yana kusa da wannan muhimmanci yanzu misali a yau kafiri ne wanda yake yazo yace zai musulunta a wajen mu kai tsaye ba za mu ce masa ba daga yau ba kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza mu zana masa abubuwa barkatai mu ce gaba ɗaya sai kayi su kuma daga yau ba kaza ba kaza ba kaza kaza kan duka waɗannan abubuwan dole sai ka daina yi masa haka a irin lokaci daya zai iya zame masa nauyi yaga cewa a cikin wannan addini akwai kuntatawa amma inda za a bashi abu daya idan ya rika kwana biyu ya saba sai mu ce masa to kuma tunda ka iya kaza to ka san da cewa abu kaza ma yana kanka to kai tsaye zai iya amsar wannan abu to dan haka shine anan farko da manzon Allah ya shiga kiraye su zuwa kalima ta tauhidi in har sun amsa sun maka biyayya akan haka manzo Allah ya ce to ka sanar da su Allah ya farlanta musu sallah lokaci 5 in har sun karbi wannan sallah bayan haka manzo Allah ya ce to ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu zakka an gane ko dan zakka tana da wannan suna in ma ka ce mata as-sadaqa ko kuma ka ce az-zakka kamar yadda Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tudhihuhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim la fadasa inna as-sadaqatu lil fuqara la aya shine yace ka sanar da su Allah ya farlanta musu sadaka ma'ana ita ce zakka tu ukhadhu min aghniya ihim za a karbi wannan zakka daga mawadatan su kaga wannan nasi ne a bayyana cewa zakka farlace ciyayi Allah ya farlanta musu zakka sai yace to ku kazumin aganiya ihi wannan zakka za a karfe ta daga wajen wato mawadatan su a karkashin wannan lafazi na aganiya ihi malamai suka ce ashe shi talaka zakka ba wajibi bace ba saboda anan yace cai to ku kazumin aganiya ihi za a karba daga mawadatan su wani ne mawadaci anan malamai suka ce mutumin da ya mallaki nisabi saboda mutumin da ya mallaki nisabi shine zakka ta zama wajibi akan shi za a sanya shi kenan a layin mawadata sai yace fa turaddu ala fuqara'ihim sannan za a maida wannan zakka ga talakawansu anan wasu malamai da suka kalli wannan damir na cewa ala fuqara'ihim suka ce daukan zakka daga garin da ta zama wajibi baya halatta a dauke ta a kai ta wata jaha can daban araba dole talaka wanda suke wannan gari su ne za a dauka a ba sai dai in ba a samu ba talaka a garin to ba laifi za a iya daukan ta a kai ta wannan gari tare da cewa shi al-Imam al-Bukhari a iya abin da ya fahimta a cikin hadisin me yake cewa cai wa turaddu ala fuqara yake cewa wa turaddu fil fuqara haysu kana talakawa za a maida ma ita wannan dukiya duk inda take su ne za a maida ma kenan dan haka anan da yace faturaddu ala fuqara'ihim addamir anan yaudu ila almuslimina ay ala fuqara'il muslimina talakawa na muslimi su ne za a ba duk inda suke kenan za a iya dauka akai a ba dan haka shi al-Imam al-Bukhari da sauran magabata sun tafi akan halaccin zakka za a iya daukan ta daga garin da ta zama wajibi a kai ta araba ta a wani gari can da ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wakilai wanda yake turawa su karbo zakka idan suka karbo zakka za a kawo masa nan birnin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ma waɗanda suke mabukata a karkashin wannan nasi al-Imam Malik yana ganin cewa mutumin da zakka ta zama wajibi a kan shi idan ya fitar da zakkar ya halatta ya sarrafa ta a fuska daya an gane ku idan ka ba talakawa kadai wannan ya halatta ko da baka bada ta ba a wata fuska daga cikin fuskoki takwas da Allah ya zana wanda can Allah ya zana mana fuska takwas wanda ake sarrafa dukiyar zakka innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim talakawa da miskinai da waɗanda suke aiki akan dukiyar zakka da wanda bashi ya lauce su da bako wanda yake dan wucewa da bayi duka za a iya sayen su a yanta sannan kuma da yaki na daukaka addinin Allah da kuma kafirai waɗanda suke abin lallasan mazuciya su ne za a ba dukiyar zakka to dan haka anan da yace faturaddu ala fuqara'ihim al-Imam Malik yace ya halatta dukiyar zakka gaba ɗaya ta a sarrafa ta ga fuska daya ma'ana a ba talakawa kawai shikenan ba su tare da an sarrafa ta akan wata fuska wasu malamai suka ce a nan manzon Allah ya ce masa faturaddu ala fuqara'ihim domin akwai ihtimalin cewa mafi yawan jama'ar da suke nan talakawa ne an gane ku to anan dai abin da muke so mu gane ita dukiyar zakka ya halatta a dauke ta a kai ta wani wuri a bada ta amma tare da cewa abin da yafi dacewa a garin da ta zama wajibi anan za ka raba dukiyar zakkarka saboda me yasa waɗannan talakawa suna hangen abin da yake gudana na hannunka da na hannunka ma'ana na dukiya saboda haka kuma suna lissafe da lokacin zakkarka a ce an waye gari ka kididdige dukiyar zakkarka ka kai ta wani gari abinda zai iya biyo baya abu na farko za su iya tuhumar ka cewa wani baya fidda zakka da sauransu da kuma irin abinda zai haddasa tsakaninka da su ne kiyayya da gaba wanda ita zakka daman Allah ya shar'anta ta ne kawai don a taimaka ma waɗanda suke mabukata tsari ne wanda yake na musulunci na haɗa kan jama'a na samun kwanciyar hankali da nutsuwa tsakankanin jama'a shine sai yake cewa fa innakum aba'u laka bizalik don haka kuma a ƙarƙashin wannan lafazi da yake cewa annallaha qad farada alaihim sadaqatan a wata riwaya sai yace fi amwalihim a cikin dukiyar don haka anan malamai suka ce kai ne ka mallaki dukiya kafin lokacin zakka yi wannan dukiya ta halaka ba maganar zakka ta saraya kamallaki dukiya kafin lokacin zakkar ka yi wannan dukiya ta halaka to ba maganar zakka zakka ta tsaya saboda me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadu ya jingina farlancin zakka zuwa ga dukiya ba ga shi wanda yake mutumin ba an gane ko shine yace tu ukhazu yake cewa annallaha qad farada alaihim sadaqatan sai yace fi amwalihim aw riwaya a cikin dukiyarsu yanayin dukiya ta halaka wannan zakka ta tsaya kuma ba maganar gun ka bashi akan ta a karkashin wannan lafazi malamai suka ce mutumin da yake da dukiya ta kai nisabi ma'ana ta kai gulgudan zakka sai ya zamanto akwai bashi akan shi wanda in ya fitar da bashi na jama'a abin da ya rage ba zai kai gulgudan zakka suka ce wannan sai a sanya shi layin talakawa ba a kirga shi a matsayin maulata don haka zakka ta sauka daga kan shi kenan anan in kana da dukiya sai ka fitar da iya bashin da yake kanka abin da ya rage a hannunka in ya kai gurgudan zakka sannan zakka ta zama wajibi a kanka malamai suka ce sai dai in kana da wata kadara wanda wannan kadara kaddara cewa in ka sayar da ita a yau za ta biya iya bashin da yake kanka wannan kadara sai ka sanya ta a matsayin bashin da ake binka wannan dukiya ta hannunka sai ka kididdige ta ka fitar da zakka ko da ba sai da wannan kadara za ka yi ka biya su bashin su a take miki an gane ko misali kana da miliyan 2 a hannunka kudadenka da kake juyawa nan kana da wani gida akalla zai iya kai miliyan 3 wanda ka saye shi a matsayin kadara ne ba gida bane ba wanda kake zaune da iyalinka a ciki ka saye shi a matsayin kadara ne ka tanaje shi sai ya zamanto miliyan 2 ke hannunka a hannun a kanka kuma ana binka misali kamar bashin miliyan guda kaga anan idan ka cire miliyan guda ka bada miliyan guda ba ta kai gulgudan zakka ba domin zakka adadin ta irin wannan shekara ya kai miliyan 1.5 in ka biya mutane miliyan kin su guda wannan miliyan 1 ba ta kai zakka ba kai kuma kana da gida na miliyan 3 wannan gida sai ka sanya shi a matsayin bashin da ake binka kenan wannan miliyan 2 ta hannunka ita zaka lissafa ka fidda mata zakka amma kaddara cewa baka da wannan gida sai miliyan 2 kawai wanda kake juya kuma ana binka bashin miliyan guda ko ana binka bashin jikka 700 ko jikka 800 kaga in ka biya mutane haƙƙin su abin da ya rage akan ka bai kai zakka ba to wannan sai a sanya ka a layin talakawa mabukata baka cikin layin mawadata don haka zakka ba wajibi bace akan ka shine sai ya ce fa in hum aba'u laka bi zalik in har sun maka biyayya sun karbi wannan zakka sun yarda za su bada manzon Allah ya ce fa iyyaka wa karaima amwalihim ka kiyayi zababbiyar dukiyarsu lafazin karaim jam'i ne na karima in aka ce karima ita ce zababbiya daga cikin dukiya duk wani abu mai kima mai daraja me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa wannan kashe saboda ita zakka da aka shar'anta ta an shar'anta ta ne dan mawadata su taimaka ma talakawa shin kuma a zuwa zalunci waɗanda suke mawadata a ce sai dukiyarsu wanda take mai kyau ita za a ɗauka a bada ta a matsayin zakka an shar'anta an ce masu kuɗi su ɗauka su bada don a taimaka ma mabukata kaga kuma bai dace ba su da aka ce su taimaka a zalunce su don haka nan manzon Allah ya ce masa fa iyyaka wa karaima amwalihim ka kiyayi zababbiyar dukiyarsu yanzu misali bangaren dabobi kai malamin zakka ba za ka zo ba ka ce dabobi waɗanda suke na ƙwarai uwar garke mai nono da waɗanda suke bishimi a garke ka ce ka zaɓi manya-manyan dabobi wanda suke da ƙima a wajen mai su ka ce su za a baka matsayin zakka kuma sannan ba za ka karɓi waɗanda suke lalatattu ƙasa sai dai a karɓi wanda yake tsaka-tsakiya kamar yadda ya gabata a darasin mu wanda yake na Tirmidhi sai ya ce wata gida a watan mazlu manzon Allah ya ce ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab domin addu'ar wanda aka zalunta manzon Allah ya ce babu shamaki tsakaninta da ubangiji tabaraka wa ta'ala nan bayan ya ce ka kiyayi zababbiyar dukiyarsu saboda daukan zababbiyar dukiya zalunci ne tallafa mutumin da aka zalunce shi ya kyale abinda zai biyo baya shine muguwar addu'a cewa Allah ya saka masa duk lokacin da mutumin da aka zalunce shi yayi addu'a cewa Allah ya saka masa to wannan addu'a ce karbabba dan haka yace wattaki da awatul maflu ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab domin addu'ar sa babu wani shamaki tsakaninta da Ubangiji tabaraka wataala karka fahimci cewa akwai wani dan gadi tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da bayinsa wanda in sun yi addu'a cewa sai in ya ga dama zai bar addu'a ta wuce a duk lokacin da bawa zai roki Ubangiji tabaraka wa ta'ala babu wani shamaki tsakanin bawa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala musamman addu'ar wanda aka zalunta sai dai kasancewar in baka cika sharuɗa na addu'a wasu abubuwa wanda a karan kanka kake aikatawa su ne za su zama shamaki tsakanin addu'ar ka da Ubangiji tabaraka wa ta'ala amma wannan alƙawari ne na Allah duk mutumin da aka zalunce shi addu'ar sa addu'a ce karbabba koda fasiki ne koda mai saban Allah ne kai koda kafiri ne an gane ko in dai ka zalunce shi in yayi addu'a to wannan Allah ya karba addu'arsa don haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya ingantacciya manzon Allah yake cewa wa in kana fajiran fajuruhu ala nafsi kai koda kasancewar malalaci ne domin lalacin sa wato na kanshi gane ku amma wannan addu'a dai Allah yayi alƙawarin zai amsa to don haka kasancewar wannan yana nuna mana cewa kenan ita zakka in an karbi ta suwane ne za a ba talakawa don haka anan malamai suka ce talakkan ma kuma si musulmi talakka wanda yake kafiri duk talaucinsa bai cancanta ba a bashi zakka an gane ko sidi in ta fuskar lallashin zuciyarsa domin ya musulunta ba laifi akan iya bashi amma haka na dan a tausaya mishi a matsayin zakka a ɗauka a bashi baya halarta nan insha Allah ta'ala na'am
kasan cewa game da ainihin wannan sanadin kamar yadda wani malami yake cewa kuma da aka ba shi sadaka wanda suke sa wajibi ko kuma za ta dauke
na'am
idan baya cikin mutanen tabbatar da mutum da ya sa idan ya ce ya ci haram
kwarai idan mutum bai cancanci ba cin zakka idan ya ci ta ya ci haram wannan haka ne kwarai
kasancewar yanzu kamar misali irin wadda sadaka da ake badawa kamar irin wani dabino ko kuma wata waina haka ka gani kamar cin kasuwa ranka yana so ko kuma irin wani wanda aka kawai idan baka cikin tabbacin da ka amsa da haram da cin
wai dangane da irin sadaka kamar da ake badawa ta dabino ko ta waina ko wasu abubuwa wannan ko kai ne mai kudin gari ya halarta ka ci in dai sadaka ce ta tadawuri in zakka ce dole sai kana cikin layin waɗannan fuska takwas da Allah ya zana sannan ya cancanta ka ci in baka ciki baya halarta ka ci amma sadaka wanda take ta neman lada ko kai ne mai kudin duniya ya halarta ka karba ka ci اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك